an gaya mata umarnin Allah ko umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kama cewa kai shi fa malaman nan sun fiye sarari su fa yan addinin nan sun fiye takurawa wai me yasa ne ne kullun sai su fiye kaza kullun sai a kawo kaza kullun sai a kawo kaza to wannan shine sanadiyar wato rashin samun albarkar ilimi idan ka ji ilimi ko da ka ji abin ba za ka iya ba to ka ce gufranaka rabbana ka ce sami'na wa ata'na gufranaka rabbana wa ilayka al-masir kamar da sahabbai suka ce ka zama to wannan kana da ashirye kake kai aiki idan ka nemi Allah ya baka karfi ka nemi Allah ya baka iyawa kai la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyi al-azim tare da wannan addu'a saboda haka aiki da ilimi yana daga cikin abin da yake taimakawa wajen yana daga cikin abin da yake sanya albarkar ilimi kuma yake taimakawa wajen wato tsare ilimi din da kuma ilimin na ke zaman to dan Allah daga cikin tawa daga cikin sifofin mai neman ilimi shine wato ya lizinci abokan nema wanda za su taimaka masa akan sha'anin neman ilimi wato ya zaman to yana da basira wajen zaben kamfani dinsa domin mutum kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda kake zama da shi idan mutum kirki ne kamar misai da turare ne idan baka samu turare din ba za ka samu kanshi za ka sha kanshi a zama tare da shi amma wanda yake zama da muna da mutane miyagu to kamar wanda yake zama da makeri ne idan bai kona maka kaya ba to amma bakin karfe hayaki bakin hayakin karfe zai mayar da kayan sa su baki sai ka tasirantu da shi saboda haka ka zamanto mai zaben abokan zama domin kamar yadda ake faɗa mutum yana kan addinin abokinsa almaru ala dini khalili kuma kamar yadda ma larabawa suke faɗa anil mar'i la tas'al wa sal an qarinihi kada ka tambayi ma halin mutum ka tambayi halin abokin zamansa idan na kirki ne shi kenan wannan ya wadatar da kai ka nemi wanda yake za ku rinka haɗuwa kuna muzakarar ilimi ka nemi wanda neman ilimi ne ya haɗa wannan alaƙar alaƙa ce wadda take wanzuwa lokaci mai tsawo alaƙa ce wadda take wato tana sanya zumunci mai ƙarfin gaske mun ga kakanninmu wanda mun ji labarin irin yadda suka yi zumunci wanda ba abin da ya haɗa su illa neman ilimi akwai mahaifin kakata wanda ana ce masa Malam Ahmadu Fari da Fulatani ne da ya zo daga Gwandu da ilimin sa ya zo ya zauna a lokacin nan a duk Kano ba inda ake karatu da Fulatanci sai a wajensa san duk waɗanda suka zamanto malamai Fulani da daga baya su suka assasa makarantun tsoro a Kano da ake karatu da Fulatanci almajiran sa to da ya zo sun haɗu da wani malami da ake ce masa Malam Muhammad Dangogo shine kakan wanda da ya yi deputy governor a Kano Profesa Hafiz Abubakar suna karatu wajen Malam Salka a Kano wannan abokantakar ce ta haɗa su ta neman ilimi amma mu har muka tashi mun ɗauka cewa ‘ya’yan gidanmu ne babba muke ce musu saboda wannan alaƙar da suke sai ya zamanto sun zamanto kamar ‘yan uwa na zumunci to kuma irin wannan alaƙar ita ce alaƙar da take amfanin mutum wajen Allah domin shi za ka sa ku yi soyayya saboda Allah ku yi ibada saboda haka dole ka zamanto ka yi ƙoƙari wajen lizimtar mutanen kirki wanda za su taimaka maka akan neman ilimi idan sun ga ka yi sake za su ƙarfafa ka sau da yawa abin da yake ɓata samari idan suka je a wajen neman ilimi suka rabu da kamfani ɗin gida suka tafi makaranta sawa'un a cikin ƙasa ne ko a garin ko a wani waje canza wani shiga wani kamfani wanda yake ba na kirki ba, da haka ne za ka ga waɗansu sun shiga cikin drug, da haka ne za ka ga waɗansu sun shiga cikin secret society, da haka ne za ka ga waɗansu sun shiga cikin cult, da haka ne za ka ga waɗansu sun shiga cikin terrorist organization. Duk saboda ne, saboda wato rashin fikihu da lura wajen zaɓar abokan zama. Kuma a nan shi ne wajibin iyaye da malamai wato kansu rinka tunatar da ɗaliban ilimi a kansu zaman to very selective, suna tashewa zaɓa a kan wanda zai zama shi ne abokin hulɗarsu. Domin in ba haka ba, daga nan mutum zai rabu da hanyar ilimi idan kai abokantaka wanda shi ba ilimin ne a gabansa ba, saboda mutum yana tasirantuwa da abokinsa. Saboda haka ɗabi'ar ɗan adam take, ba kowa ne wanda yake da ƙarfin zuciyar da zai zama to wani ba zai tasiri a kansa ba. Sau da yawa kofiyin ɗin ɗabi'a shi ne yake haskaka abubuwa. Bari nan ba ku wani ɗan labari da wani ɗan Amerika yake gaya mu. Yace da suka taso suna samari a 1950s da 1960s ba a taɓa tsammanin cewa a cikin film industry wato za a nuno bata, a nuno mutane turara suna bata, ko ba a taɓa tsammanin kan cewa wannan za ta zama to al'ada. Amma da aka samu waɗansu producers suka yi tunanin su yi haka, wannan sai ya conditioning mutane ya ce a shi za a iya yin wannan. To domin shi ɗan adam a bisa ɗabi'arsa hukuncin al'ada yana tasiri a zuciyarsa. Al'ada a sashi ce na tabbatar da abu, saboda haka idan suka yi tunanin cewa ashe wannan ma al'adar mutane ce ana yi, shi kenan sai ya zama to al'ada, sai ya zama to ɗabi'a, sai ya zama to ɗabi'a. Yanzu kamar yadda a cikin film industry yanda na Nigeria ake cewar Nollywood sun fara filafilan bata, sai yanzu ake kawo mana labari Kannywood su ma suna filafilan bata. Duk saboda me? Saboda wannan domino effect na tasirin culture, na tasirin ɗabi'a da tasirin al'ada da coffee. Ɗan adam haka yake, idan ya ga wani abu, idan ya ga wani yayi to sai shi ma yayi. Kuma shi ne abinda Allah ta'ala yake faɗa, yake gargaɗin mu, yake cewa inna shayatina la yuhuna ila awliya'ihim li yujadiluhum, shaytanu suna wahayi ga waliyansu domin su jayayya da su. Akwai wanda su waliyan shaytan ne, to shaytan shi ne zai kirsa musu. Kun ga ana cewa wai ana cewa wajen creative industry, ko creative industry sha'anin the entertainment industry, ana kiransa creative industry, abinda yake nuna ƙudurar ɗan adam akan ƙirƙiro abu. To ba wani creation ba ne, ba creativity ba ne, wahayin shaitan ne, wahayin shaitan ne. Me yasa Allah maɗaukakin sarki ya faɗa dangane da wato masu waƙa, masu tsara waƙa, ya ce wa shu'ara waɗanda shaitanu suke sauka a gare su, shu'ara mawaƙa, creativity ɗin nan wahayin shaitan ne yawanci. Sai ka ɗauka kan cewar kai ka zo da wani abu sabo wanda babu kamarsa, alhaji kuwa wahayi ne daga shaitan. To irin waɗannan waɗanda za ka ga sun zo sun asusa wani mummunan abu, zaman to ana kwaikwayonsu har a mayar da su shi ne celebrities. Shi yasa koyaushe muke wato faɗakar da samari, ku kiyayi waɗannan celebrities, ku kiyayi waɗannan celebrities. Mutane ne waɗanda suke wato sun zaman to waliyan shaitan, kuma mutum zai kasance tare da wanda ya kasance tare da su a nan. Idan ka ɗauki celebrity shi ne wanda kake so, shi ne wanda ya zamanto kana mayar da shi wani idol, kamar yadda suke faɗan American idol, aka zo aka yi Arabic idol, Nigerian idol, to ranar alkiyama haka za ka tashi tare da shi, sai a tattara ka tare da shi zuwa ga makomarsa. Saboda haka lalle mutum ya zama to very very careful, ya yi tsantseni yayin da yake a marhalar neman ilimi, wajen zaɓen abokansa, wajen zaɓen waɗanda yake za su rinka neman ilimi tare. Sannan yana daga cikin sifofin ɗalibin ilimi wato haƙuri, hakuri kyakkyawar sifa ce kuma shine mabutun samun nasara kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya ma ibnu abbas lokacin yana dan karamin yaro dan shekara bai fi dan shekara 10-11 ba yace masa wa'alam anna an-nasra ma'a as-sabr cewa nasara tana tare da hakuri ma'ana nasara ba za ta zo maka ba sai kai hakuri nasara ba za ta zo maka ba sai kai hakuri kana tsammanin nasara za ta zo ba tare da kai hakuri ba za ta zo ba yana daga cikin hakuri ya zamanto baka samu biyan bukata a first trial ba karan farko ka gwada ba kai ba in kai hakuri za ka samu a karo na biyu ko karo na uku saboda nasara tana tare da hakuri ba za ka samu nasara ba sai kai hakuri wannan sunna ce ta Allah sawa'un ga musulmi ga ma wanda ba musulmi ba idan kun karanta littafin wannan Samuel Coleman the emotional intelligence na Coleman ya kawo kistar Abraham Lincoln ɗaya daga cikin manyan shugaban kasar America da suke girmama shi suke koyi da maganganunsa da sauransu a tarihinsa Abraham Lincoln ɗan siyasa ne ya yi takara da neman kansila ya faɗi ya yi takara ta state assembly ɗinki ta council ɗin su na state house of reps ɗin su na state ya faɗi ya yi takarar house of reps bai daina ba ya yi takarar congress na america bai ci ba ya yi takarar senate bai ci ba ya yi gaji ba sai ya zo da ya yi takara ya yi takarar shugaban kasa sai ya zama shugaban kasa amma duk wannan hatta kansila bai ci ba amma ya yi hakuri ya ci gaba to wannan sunna ce ta Allah ita sunnar Allah tana cutting boundary da wanda ba musulmi da wanda ba musulmi ba dukkanin su karkashi take yanzu gravity za a ce wanda akwai wanda gravity ba ta aiki a kansa akwai wanda idan ya hau kan wannan in ya hau kan wannan hall din kan tsoro yake bari ya taka into the air sai kawai a gan shi yana tafiya a kan isla akwai wanda gravity ba zai janyo shi ba ya faɗo ya karere babu sai dai khawariqul ada wanda al'ada ya zamanto Allah ya nafi ta gare shi amma ka'idar Allah haka take kowa subject ne gare shi to nasara tana tare da hakuri to da ka ba za ka samu nasara a karatunka ba sai kai hakuri yana daga cikin hakuri kai hakuri da tsangwama da karatu cikin mosquitoes kana karatu kana kaɗe mosquitoes ba da daddare amma in ka ce za ka je kai wallahi sai ba za ka tsaya sauran na yana cizon ka kana karatu ba sai bari za ka sannan kuma result suka fito da E da F sannan ka ce kuma a lokacin da za ka ce kai wallahi ba ka yadda ba za ka rubuta petition kuma wanda suka ce sun ba da wani abu ne bayan kuma kai ne ba sai ba to da ka dole sai ka yi hakuri a kan tsangwama sai ka yi hakuri a kan ka tashi ka je lafiya ka tashi ka nema sai ka yi hakuri a kan neman ilimi kuma sai ka yi hakuri a kan faduwa wanda bai yadda ya fadi ba to ba zai ci ba duk wanda bai yadda da wato decrease ba ba zai samu increase ba sai ka yadda cewar za ka samu decrease sannan za ka samu increase domin sau da yawa ƙarin yana zuwa maka a sifar kawaya ne in kai watsi da wannan kawayar kake sai baka yadda ba to ƙarin ba zai zo ba dan Allah ya lullube shi a cikin tawaya ya turo maka shi ya jarba ka to da ka sai kai hakuri in ka sai kai hakuri da failure kafin ka samu success amma in ka ce kai ba za ka ga failure ba za ka fail ba to ba za ka samu success ba ba za ka samu success ka duba a kokarin da mutane ba su daina kokari ba wajen yadda za a yi yadda za a ke planning mutumin su suka fara wannan kokarin wanda ya je ya ma kansa fuga fiki ya je ya hau kan dutse ya so a guje ya ɗauka kan cewa zai yi tashi a sama ya faɗo ya karere ya mutu ba daina wannan kokarin ba waɗansu ma sun har ilimi ya zo ya kai aka zo aka yi aerodynamics har aka zo aka yi jirgin sama aka ana dafa ci gaba da shi ayi wannan ayi feeling a gwada wannan ayi feeling to sai da hakuri wanda yake nashi yana da cikin hakuri ka zama to focus kai kai a cikin kai domin wannan sunna ce ta Allah kuma bai kamata a ce waɗanda ba musulmi ba ni mu ganewar sunnar Allah mu ya kowa mu gane sunnar Allah musamman ga abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana musamman yana daga cikin ladumban ɗalibin ilimi ya zama to yana da sifar wanda za a yi koyi da shi yana da sifar wanda za a yi koyi da shi kun ga shi yasa za ku ga makarantu na kirki tun yara suna ƙanana za a matsa musu akan tsafta za a matsa musu akan haike za a matsa musu akan irin yadda suke sanya uniform ba don komai ba don saboda shi wanda yake da ilimi wato envelope ne wanda yake kunshe da jiwa wanda yake kunshe da abubuwa masu tsada saboda haka dole ya zamanto abin sha'awa ga duk wanda yake sha'awar ilimi din amma idan ya zamanto ilimi wanda yake dauke da shi yana da sifar da ake kyamarsa ake gudarsa to wannan ya haici ilimi shi yasa malamai a shi yasa aka sunnata mana kisalun fitra abubuwa na kyautata halitta wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana yanke farce da aske gashin baki da yanke gashin jiki gashin hamata da gashin gaba da yin aswaki da kuma sauran sifofi waɗanda suke kyawawa wannan yana daga cikin abin da zai kawo ta ilimi ɗalibin ilimi bai kamata ya zamanto dagajan dagajan ba bai kamata ya zamanto wanda idan aka gan shi za a rinka kyamata ba yana daga cikin wannan ya zamanto kuma mai kula da wato facilities din wajen neman ilimin yanzu malamanmu kamar shi mai Ibn al-Hajj a cikin madhal yana cewa hatta tafiyar da ɗalibin ilimi zai a kan taye da makaranta kada ya rinka tafiya yana buga kafa domin wannan zai sa taye ɗin ba za su yi tsawon rai ba yace kuma taye ɗin nan wakafi ne saboda Allah domin su saboda hatta mu ma wannan da dukiyar al'umma ce dukiyar wakafi wanda suka yi taye ɗin dukiyar Allah ce tunda sun yi shi ne wakafi fi sabilillah saboda haka idan ka bata shi ka cuce dukiyar Allah yace hatta tafiyar ka ka rinka tafiya sannu sannu kada ka rinka tafiya da za ta cuci kai wa ka gani isa matuka wajen da da malaman mu suke wajen bayanin irin ladubba da halaye da mai neman ilimi kuma suka ce wato idan wato idan ya shiga banɗaki ya rinka amfani da ruwan da aka sanya na tsarki kada ya ce zai yi istijmar wato ya rinka goge na jasa da dutse yana tara shi a wurin da yana tara shi a inda ake sanya wato shara saboda na farko wannan zai sanya wari a wajen sannan masu ɗaukan shara in suka zo ɗaukan shara maimakon su ɗauki shara su ji ta ba nauyi sai su ɗauki shara su ji ta da nauyi saboda an sa duwar wasu a ci ka duba ka gani irin waɗannan abubuwa wanda in ka tsaya ka duba ka ga mu irin a yanda makarantunmu suke mun ki mu killace dukiyarmu dukiyar al'umma ku sai ka ga to ta yaya za a yi waɗanda suke irin wannan kuma daga baya a zo su zama tokan cewa an aminta wato sun riƙe amanar al'umma baki ɗaya domin waɗanda suke a wannan marhala su ne gobe za su zama to an sanya musu dukiyar al'umma ga baki ɗaya su gudanar da ita a bisa ƙa'ida to waɗannan suna daga cikin sufofi abin maganar kare maganar ta ta zama tokan cewa ta yi tsawo sosai amma zan kare magana ta da abubuwa waɗanda suke suna muhimmanci wanda ya wajaba a guje su wajen sha'anin masu ɗalibai masu neman ilimi tsawon masu karatu wanda suke tsagwaron su na addini da kuma masu karatu na dukkan fanni domin a wajen mu duk ɗaya ne idan niyya ce ingari a guji riya a guji jiji da kai da ujubu da mamakin kai ka rinka birge kanka ka rinka ganin babu kamar ka domin mutum da yake ganin babu kamar sa babu wanda yake shi jahilci wanda kuma shine mabuɗin girman kai girman kai shine ka ji kana da daraja wani ma yana da daraja sai ka ce taka darajar ka fi tasa saboda haka sai ka yi masa mu'amala wadda take ta shishigi da shiga cikin zarafi da cin mutunci don an yi jarabawa ka zamanto na ɗaya wannan bai nuna kan cewa kai ne kafuwa bai nuna kan cewa ka fi kowa ba bai nuna cewa ka fi ilimi ba bai nuna cewa ka fi fahimta ba bai nuna cewa kai ne ka fi alheri a wajen Allah ba domin babu wanda ya san wanda ya fi wani a wajen Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mutumin da yake mai majincin kamar sa wato wanda take gudu-gudu da kura idan ya zo kofar mutane ma rufe kofa ake korarsa da zai ɗaga hannu ya ce ma Allah Allah karka yi kaza Allah ba zai wannan abu ba to babu wanda ya san matsayin mutum a wajen Allah sai Allah saboda haka kada ka raina wani kai kuma ka tsarkake kanka Allah yake fala ta zaku anfusakum huwa a'lamu biman yattaqa abinda yake hana samun ilimi ke duk ilimin wato malaman hadisi musamman suna cewa ba za ka sami ba za ka zama to malami ba sai ka ɗauki ilimi daga wajen wanda ya fika daga wajen wanda yake sa'anka daga wajen wanda yake kafa da kai wanda yake jiji da kai yaushe zai ɗauki ilimi daga wajen sa'anka sai ka zama ka ce za ka yi kocin ɗin wani sa'anka ko wani wanda yake kasa da kai ya faɗi wata hikima ko ya gano wani abu ka ce za ka yi kocin ɗinsa a haɓa sai a za a yi wane ne shi kamar ka za ka yi rubutu a ce kana kocin ɗin wani wannan ba zai ai zai rage darajar ka to a kiyaye wannan hali sannan a kiyaye hasada hasada ita ce take hana saukan ni'ima ga mutum ba abin da yake hana saukan ni'ima ga ɗan adam irin hasada kuma tana haske imani kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa shi Allah ba zai daina baiwarsa ga bayinsa ba domin dukkan kowa halittar Allah ne baka san yadda Allah yake ganin ɗan uwanka ba da yake masa ni'imar kake masa hasada baka san ya Allah yake ganin ka ba kai in kana jin ga yadda Allah yake ganin ka ai kai zuciyarka kai ka yarda da Allah kana sallah kana kaza kana jin kai Allah yana kallon ka da kallon yarda to bai da yake kallon wani ba na farko dai ka ɗauka cewa Allah yana kallon ka da wani kallo na yarda ka yarda da kanka jahilci ne da kuma ruɗu ballantana kuma ka rinka ganin wani da wani kallo wanda yake ba daidai ba har kai masa hasada da ni'ima ta zo Allah ba zai daina ni'imar ka gaba yanzu ba saboda haka idan kana jayayya da ni'imar da Allah ya yi wanda yake shine hasada to wannan kana jayayya da yin Allah ne in kuma za ka yi jayayya da Allah sai ka yi shiri sai shirin faɗa da Allah ita maganin wato ka ga Allah ya yi ma wani ni'ima maganin abinda maganinsa kana ganin wannan ni'imar sai ma ka roƙi Allah don Allah ba zai daina ni'imarsa ba saboda haka idan aka yi jarabawa ka ga wani an yi jarabawa misali ya fito a a cikin jarabawar sa maimakon ka ji wani abu ya zo ya tsaya maka a nan a shashen me to ka roƙi Allah Allah ni ma ka bani kun ga annabi Zakariya annabin Allah ne Maryam ba annabiya ba ce an sanya ta karkashin kulawarsa ƴar uwar matarsa ce kamar ƴa ce a wajensa tana zaune a cikin baitul maqdis tana bauta idan annabi Zakariya ya je wajenta sai ga abubuwan ban mamaki na karama abincin da ba a samu a baitul maqdis a garin a lokacin sanyi sai ga ta samu abincin da ba a samu a lokacin zafi sai ya ga ta samu kamar a ce ka je wajen mutum cikin Disamba a garin da lokacin babu irin saduwa ɗin nan cikin Disamba ka je ka gan shi da mangoro nita mangoro sai cikin irin yanzu ko March April sannan za a ga mangoro amma November December ka je ka ga mangoro da yazo ya ga wannan sai ya Maryam anna laki hada ya Maryam daga ina kika samu wannan halat huwa min indillah daga wajen Allah yake inna Allah yarzuqu man yasha'u bi ghairi hisab Allah yana azuta ku su ba tare da hisabi ba dai Allah ya ga mana yace hunalika da azkari ya rabba annan wajen shi zakariya ya kira ubangijinsa rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyibatan innaka sami'ul du'a wa Allah ka bani dhurriya kyakkyawa daga gare ka sai mai jin addu'a ne kaga bai shi au to ke ma akin ka ka mataki ke ke yanzu wani abu ya zo ya tsaya masa a nan ba sai ce a sai ta tunatar da shi to ashe fa Allah fa mai baiwa ne ga wanda ya so yanzu kuma ya sha'u bi ghairi hisab kaga ya dauki ilimi daga wajen wanda suke shaka da shi sai ya tuna ta kai nema mata daga wajen Allah ya tsufa matarsa an yi sacrifice din ta kan cewa shi barren ba ta haihuwa amma sai ya roki Allah to tunda Allah kana ni'ima sai ya roki Allah saboda shi idan kaga wani ni koyi da wannan shi idan kaga Allah ya yi mutum ni'ima maimakon ka ji haushinsa maimakon kai gaba da shi maimakon wani abu ya zo ya tsaya maka a nan kana gani sai ma roki Allah Allah kai ne ni'ima da shi sai mu ba wanda irin wannan ni'ima Allah ni ma kai ni ma ina da bukata kai mu imaninka da yardarka da cewa Allah yana yi a lokacin sai ya zama mutum shi ne sila da Allah zai maka wani saboda ka guji haka da akiyaye sannan ɗalibin ilimi ya guji miyagun ɗabi'u miyagun halaye halaye waɗanda ba su cike wajen mu'amala domin ilimi haske ne kamata yi ya zama cewar ya baka good human relations amma ya zama kullum ana kuka da mutum wani wani yana da mawuya ce wani zama da shi sai da haƙƙi wannan bai kamata ya zama cewar halin ɗalibin ilimi ba musamman mai ilimi wanda yake yana ɗauke da risalar ilimin addini da yake kira zuwa ga Allah dole ka zama mutum mai kyakkyawan hali annabi sallallahu alaihi wasallam ya yabi mutane da waɗanda ya ce waɗanda suka fi kowa kusanci da ni a ranar lahira kuma suka fi soyuwa wajen Allah ya ce a hasinukum akhlaqa wanda suka fi ku kyakkyawar tabi'a almuwaqqi'una akhlaqa masu shimfiɗa sashensu alladhina ya'lafuna wa yu'lafu wanda ake suke haɗuwa da mutane kuma ake iya haɗuwa da su kaji sai fanta da cewa almuwaqqi'una hasnafa masu shimfiɗa sashensu wato kamar sun yadda kowa ya zo ya taka kowa zai kusa da shinsu sai ji laushi yanzu amma wanda zaka karkata gare shi ka ji kaya zaka karkata gare shi to almuwaqqi'una hasnafa sune masu halin da kana zuwa kusa da su sai ka ji kawai ba inda kake so sai ka kanta a cikin kamfanin ne to ba wanda ya cancanci wannan sifa irin ɗalibin ilimi saboda haka mu guji miyagun halaye na fushi da kyama da jijji da kai da rashin haƙuri da rowa ke rowa rowa kar ka zama dumbuli kakan marowata domin duk wanda yake son a shi ilimi ba abin da ya cancanci shi ba abin da wato ya cancanci mutum ya yi kyauta saboda shi irin ilimi annabi sallallahu alaihi wasallam cikin watan ramadan mala'ika jibril yana zuwa yayi muraja'ar alqur'ani tare da shi mudarasa kamar yadda ibnu abbas ya faɗi shi mudarasa hanya ce ta neman ilimi yayi mudakara alqur'ani to idan mala'ika jibril ya zo yayi mudakara da shi sallallahu alaihi wasallam to annabi sallallahu alaihi wasallam tare da cewa ya fi kowa kyauta to kyautarsa ta fi iska da aka sako ba ka san iska idan ta taso tana barin wani abu komai zuwa cike da shi to annabi sallallahu alaihi wasallam kyautarsa yayin da ya samu wannan muzakara da ya da mala'ika jibril har ta fi iska ma'ana ilimi yana sanya wadatar zuci da zai sa ka zama mai kyauta saboda shi ne zai baka kana'a ka ji kan cewa ka gamsu da abin da kake da shi ka gamsu da abin da kake da shi saboda shi ilimi haske to lallai ɗalibin ilimi ya zamanto yana da wannan sifar ta kyauta da sana'a. Muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ba mu kyawawan sifofi, kuma Allah ya sanya mu ya biyar da mu tafarkin masu neman ilimi. Domin duniyar nan ga baki ɗaya, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake, ka zamanto mai ilimi ko mai neman ilimi. Kar ka zamanto na uku wanda ba wannan ba wannan. Ka zamanto ko mai ilimi ko kuma mai neman ilimi. Allah madaukakin sarki ya sanya mu a cikin baki ɗaya. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.
الله تعالى يفتح عوالم الشهد الكبشع عبد عمر يا اخي ابي طالب انا بدات عليه وانا بوكي انا بكتيري و وانا يلي لا بد ان يلي دام نافعكم تعالي في اي شيء عبد الله يفتح عوالم
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. كنت ما هيكونك أنا أنتي dan ba labari abin da ya faru gare ni da wani abokina wanda muke neman ilimi da shi tunda na je Madina muke tare da shi har muka yi bachelor sun mu tare muka yi master tare muka yi PhD tare da shi a Madina asalin sa kan hadin ne ba kan Madina ba ne hadin kilomita 350 daga Madina kuma duk karatun da muke zuwa wajen malamai tare muke zuwa da shi. To akwai malaminmu Sheikh Muhammad Mustar Ashirfefe. Ɗaya daga cikin su da ya gama doctorate ɗinsa ya ci gaba da zama a Madina a jami'a yana koyarwa a matsayin lecturer. Ya ce ba ya son barin Madina saboda ya lulluci saboda na farko dai ga albarkar Madina kuma baya so ya rabu da malamin sa Sheikh Muhammad Mustafa amma mahaifinsa so yake ya koma garin su hali mahaifinsa dan kasuwa ne kuma rauni ya so mazuwa mata yana so ƴaƴansa suna kusa da shi ya ce masa ya dawo hali abin ya dame shi sai dai ya sami malamin tare muka je ya tambaye shi ya ce ya zai ga abin da suke tsakaninsa da mahaifinsa sai ya ce mata ai albarkar da za ka samu duk da Madina tana da albarka amma albarkar da za ka samu wajen komawa haji ka zauna tare da mahaifinka ta fi albarkar da za ka samu a Madina tare da falalar Madina ba ka san irin abin da Allah zai buɗe maka ba yayin da ka bi yardar mahaifinka yake ban taɓa ganin wani wanda ya tsaya a kan bin yardar mahaifa ya tafi a rayuwarsa ba su yake saboda haka kada ma ka kawo wannan magana a kan baya ce ya tattara nata ya nata ya nemi transfer of service aka mayar da shi University of Hari a yanzu maganar da nake muku ya zama shugabancin manyan malaman Hari bayan koyarwa da yake a jami'a ya kafa center babba kuma ya zama cikin malaman da suke fitattu a wannan gari na Hari wata ran muna magana da shi akan wannan magana da shawarar da ya nema da fito da ya nema wajen malaminmu ya ce ya ga gaskiyar abin da malamin ya faɗa saboda haka a shawara ta gare ka ka bi abin da mahaifinka ya ce kuma a duk inda kake Allah ya sa duniyar nan ta zamanto a wubance take ba da samu masu ilimi a duk inda kake za ka iya samun ilimi a duk inda kake za ka samu ilimi a inda kawai zai zamanto cewar za ka bari ka tafi inda ya zamanto babu inda za ka samu ilimi ne kuma wanda suke musulunta a cikin ƙasa wanda ke basar ba ta musulmi ba kamar irin south ko south east ba inda za su yi ilimi to a nan wajen idan ba za su samu wanda zai je ya koya musu ba a can to wajibi ne bar wajen domin su samu alal aqal rubul farlan ainun shi domin shi kansa zama tare da iyaye ibada ne kamar yadda neman ilimi yake ibada kuma su da yake saboda haƙƙinsu yana da girma ana gabatar da wato a cikin shari'a ana gabatar da haƙƙin halitta bisa haƙƙin Allah wajen yi wato nauyi na halitta shi ake gabatarwa bisa nauyi wanda yake na Allah jalla wa ala saboda shi Allah yana musamaha amma halitta kuwa kowa yana kauro da haƙƙin sa
na saka ne wannan ne yana tambaya ke ko malamin ya hukunci karatun da yake
karatun da mutum yake yi saboda neman aiki idan niyyar taka ita ce neman aiki kawai ba ka da ikhlasi saboda ka sa shi don Allah kuma ya zamanto wannan wato lilladina hasanul husna wa ziyada sai wannan ya zamanto ziyada domin ya daga cikin albarkar ilimin din cewa ilimi yana zuwa ga abubuwa masu albarka amma kai ya zamanto kallonka abinda kake kallo shi ne wannan albarka saboda ka ka nemi ilimi din ka sanya kyakkyawan niyya a cikin zuciyarka don Allah sannan babu laifi yanzu yawanci a ilimi ai yana zuwa da matsayi wanda yake aka ce mai digiri ne ai ana ganin sa da matsayi duk ko mace ce aka je neman aurenta aka ce kai tana da digiri ba saboda ka san irin sadakin da za ka nema to amma wannan ba zai zamanto cewar a ce kai kawai wannan abin kake so ba in ka ce wannan abin kawai za ka duba a cikin neman ilimi sai ya zamanto wannan abin da ake samu sun ƙara saboda haka lallai mutum kada ya compromise din class wato babu laifi ka zamanto cewar a wannan manufar tana da cikin objective wanda yake za ka samu tunda kun san a kai goal sannan akwai objective sannan akwai goals to overall objective din da za ka yi zaman to Allah ne to ba su laifi ka sanya goals daga cikin goals ɗinka ya zaman to cewar ka samu ka jarabawa mai kyau ka fita da su one ka fita da first class wannan duk goals ne a ciki ka zaman to cewar wajen zaɓen karatun da za ka yi ka zaɓi profession ɗin wanda yake babu masu aiki da yawa ka ce za ka je ka yi radiology saboda musamman in mace ce ta ce ita radiology za ta yi saboda radiology sun nan yawanci maza ne kuma mu muna kasar musulmi in aka samu mace ta yi radiology wannan shi ne zai sake saurin samun aiki wannan duk suna daga cikin goals babu laifi amma overall objective ɗinka a cikin ilimi ka yi saboda Allah saboda kai musulmi ne.
Wani yana tambaya ne yadda mutum fatan amsa a jarabawa.
Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man ghashana laysa minna man ghashana laysa minna wanda duk ya mana alhus baya da cikin in kai ka yadda kai abinda za a fitar da kai daga cikin zumrar al'umar annabi sallallahu alaihi wasallam wato baya da cikin hali da annabi sallallahu alaihi wasallam yake karɓar me yin wannan alhus ba shi aka yi bai halatta ba satar alhus ba ta halatta ba saboda haƙinci ka ce ka sani bayan baka sani ba babu haƙinci mummuna ko irin haƙinci a ilimi yanzu mutumin da ya je bai yi wannan ba bai sani ba wanda da haka aka je aka sa shi ya ƙetare level ɗinsa na anatomy alal misali ko physiology ya je ya shiga clinical a cikin sha'anin ilimin likita aka zo bai san irin muscle bai san yadda ake bai san position din wata muscle ba wajen tiyata ya zo aka sa masa kadaba ya zo bai bai ci gaba da takar alba aka zo aka kawo masa mara lafiya asibiti aka shiga tiyata za a yi tiyata tare da shi ya je ya abin da zai kashe mutum yanzu wannan bai shi al'umma ba saboda haka wannan amana ce shi ne wannan amana ne
wannan tambaya ne guda biyu kun yi magana kan ibada shi ne na ibada da rauni wajen ibada ya zai ya samu ƙarfi irin da ibada ne na ibada da ya kuma lokacin da ya tashi zai sallah ma zai yi cikin sana ciwo ko cikin sana ciwo
na wato Allah ya ce ihdina sirat ya ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kai ne ke bauta mu kuma taimakon ka muke ita ibada ce ne mun taimakon Allah kuma da kan abu na farko kenan kai ne taimakon Allah shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mu ya ce ma Mu'az ibn Jabal ya Mu'az wallahi inna sarfa kada ka bari bayan kowace sallah ta ce Allahumma a'inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika Allah ka taimake ni a wajen yawan ambatonka da gode maka da kyautar da bauta gare ka wala ka nemi taimakon Allah ka gani bayan kowace sallah aka ce ka rinka wannan addu'a saboda shi zai taimake ka samu karfi wajen ibada sannan na biyu ka gane siyasar ka gane yadda za ka gane tabi'ar jikinka kuma ka yi amfani da hikima wajen mu'amala da jikinka shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam yake ku dauki aiki daidai ga gudun yadda za su biya ba ka ce kai in ka tashi sallah sai ka yi aƙalla su ka yi awa uku cikin dare kana sallah ko sai ka yi awa biyu ko sai ka yi awa ɗaya daidai ga gudun yadda mutum goma sha biyar shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam yake wa shay'in min az-zulja dan wani lokaci na dare bayan ka yi bacci za ka tashi da nishaɗi kuma farkon safiya lokaci ne na nishaɗi Allah ya sanya albarka a lokaci shi ma ka yi amfani da wannan lokaci to da ka dole wajen ibadar ma ka san yadda yanayin jikinka yake da yadda za ka yi siyasarsa kada ka ce za ka zaɓi lokacin da bayan jikinka ya riga ya gama tafiya ka ce a lokacin ne za ka yi ibada na
to wannan kuma ta yi mafarki ne za ka malam ko a fara mata wai ta farki ne ta auyoyi amma ita ba ta da kan mijin ba ta kuma ne
to gaskiya shi mafarki kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce juz'i ne cikin 46 na annabi dan haka gaskiya fassararsa sai da ilimi ni ko ba da ilimin fassarar mafarki ba san ilimin fassarar mafarki ba an tambayi Imam Malik cewa idan mutum ya yi mafarki kawai ya fassara shi da alheri ya ce wannan abin alheri ne yadda yake gani ya ce a bin nubuwar yal'af da annabci zai yi wasa to da gaskiya ba san abin da zan ce miki ba sai dai fatan cewar yi addu'ar da ya zo cewa idan mutum ya mafarki ya roƙi ko da shi wannan akan mafarki ne wanda mutum baya wanda yake ba na kirki ba ya ji tsari daga mummunan mafarkin amma kuma wanda yake mafarki ne shi aure ai alheri ne to ki addu'a shi abin da ke cikin mafarkin nan na alheri Allah ya tabbatar da shi cikin auren da ya zo kusa amma ba fassara nake miki ba ba sani ba ko ba wasa nake da annabci ba
Allah ya saka da ni wannan ya ce malam ni ne karatu ba da ba ya zai yi karatu ba ya
yi da ba ka nemi taimakon Allah ka nemi taimakon Allah kuma a tuka akwai wanda yake sau biyu zai yi in ya maimaita karatu ya zauna wani sai ya yi sau biyar wani sai ya karanta hand out din ya sauke ta ya sake sauke ta ya sake sauke ta sannan zai yi saboda haka kai ka nemi taimakon Allah sannan kuma ka rinka bakin kokarinka kana ta yi dole ai abun ba rus ba abun nan ba ba wani ba lakani ba ne da ya ba wani lakani wanda za a ce shi ake bayarwa lakanin dai shi ne addu'a sai kuma ba su goma yi so ahsan wannan kayi akwai wani ishara da ake yi wanda yake kuma gaskiya ne akwai abubuwan da suke sanya mantuwa da rashin rike ilimi shi ne kallon haram kallon haram kamar yadda aka ruwaito bai abiyat daga imamu shafi'i da yake cewa ya kai kukan rashin hadda wajen malaminsa yace fa arshadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yufa li'asi sai ya yi min ishara ya shirya da niyya zuwa ga barin sabo ya gaya min cewa shi ilimi haske ne kuma hasken Allah ba a bayar da shi da mai sabo wato kalle-kallen abubuwan da ke cikin social media kusan kuma abubuwan da ke cikin internet yayin da mutum zai je ya zauna da internet ne a kan browsing ne shiga cikin site ya nemi ana turo masa hotuna ko yana downloading hotuna na basa na tsirashin mata ko mata suna saukar da na tsirashin mata su ma ko na tsirashin maza ta za a yi ilimi ya zauna a cikin social media shi yasa din dole sai ka ga ana tunani sake jarabawa domin duk lokacin da za a yi karatun ya tafi wajen kalle-kallen wani saboda akwai shekan a ciki yayin da mutum ya fara wannan sai ya raba dare ga baki ɗaya abin da yake kira saboda ka ina lokacin da zai yi karatu ya sisa karatu ya maimaita sannan kuma ga shi abu ne wanda yake yana neman taimakon Allah sai a za a yi samun taimakon Allah kana cikin sabo saboda haka a guji wannan hanyar mutum ya tsarkake kansa kuma yanzu fa ɗaya daga cikin abin da ake yi idan ko wajen neman aiki sai wani lokaci haka wajen neman visa abin da za su duba don su ga personality ɗin mutum shi ne a ga irin browsing history ɗinka domin daga account ɗinka email daga google account ɗinka in google kake amfani da shi ko a microsoft account ɗinka duk za a ga gabaki ɗaya irin abubuwan da kake to mutum ma kenan ya yi balantana Allah kana gani yanzu duk inda ka tafi da google map za ta kawo maka gabaki ɗaya irin tafiyar da kai gabaki ɗaya a wajen shekara ba zai ka kunna ba inda ya smart phone kake da ita to baka san cewar wato gabaki ɗaya cikin halittar nan ba ta Allah wani waɗansu abin nan a hard drive ne wanda gabaki ɗaya suke suranta ka duk inda suke idan ɗan adam Allah ya buɗe masa daga cikin wannan yayi ina kuma ga Allah da mala'ikunsa saboda haka mutum ya guji waɗannan abubuwa waɗanda suke za su raba ka da Allah kuma su raba ka da cimma manufarka ta duniya domin abin da suke neman alheri ba za ka samu ba kuma kazanta ce wanda hatta wajen kafiran hatta kafiraitin wato abu ne wanda yake san mai yin wannan yana daga cikin perversion yana daga cikin karkatar ɗabi'a karkatar hali wanda masu irin wannan halin ba za a amince musu da riƙon wata amana ba Allah ya kiyaye mu Allah ya tsarkake mu kiyaye mu ta rana
wannan na tambaya ne kuke kafin da an tsara nan aure ma aure ka ji tsawon aure da su je sa na tsawo ko kuma kana kuma yi ne da ko ta ne in da shi la ko ko ta ba shi da ya ya ta ba ne
wato mace bai halatta namiji ya shafa jikin mace ba wadda ba ta halatta gare shi ba ko alkawari aka yi mata cewa za ka aure ta in dai ba ɗaura aure ba ajnabiya ce gare ka na haka bai halatta ka taɓa ta ba bai halatta ka bai halatta ma ka ga ajanta sama da haja an halatta mata ka ga macen da take nema amma ya zama tukan cewar gwargwadon bukata to bayan an riga an yi ka riga ka ganta ba tare da hijabi ba saboda mace neman aure da aka halarta ko bai nuna wannan kancewa kullun kuma a ci gaba da kallon juna ta haka ba ballantana har a zo ana daukan hoto jiki na tafi ciki wannan bai halarta ba Allah madaukakin sarki ya haramta annabi sallallahu alaihi wasallam kuma inda Aisha tace wallahi bai taba hannun wata mace wadda bata halarta a gare shi saboda ka kiyaye wannan kuma al'ada ce tana nema ta zamanto tana nema wannan aiki ne wanda yake nema ya zamanto al'ada a cikin al'umma kan cewa har ya zamanto ma kamar an saba to wannan munkar ne kuma lalle duk wanda yake lalle dalibai na ilimi lalle masu riko da addini ya zamanto sun ba da kyakkyawan misali a wannan jaridun ga al'umma don yanzu an san babu kyau amma kuma sai ka ji ana cewa to ai mun ga wani ma wani fada fa shi ne kullun yake tare da malam wani kullun shi ake tare da shi shi ne chief protocol din malam wani shi ne driver wani na malam wani shi ne kaza ba wai na shi driver wani na driver wani wato sai ka ga ana kafa hujja da wannan saboda haka ɗalibai ilimi shi ya kamata su ba da kyakkyawan misali a cikin irin wannan na'am to idan aka riga aka yi alƙawari ba ma kafin ma a ba da sadaki aka yi alƙawarin aure to bai halatta wani ya je ya nemi auren ba sai a cikin hali biyu idan ɗaya daga cikin waɗanda suke neman auren ko ita wadda ake neman auren ɗaya daga cikinsu ya ce ya fasa ya halatta wani ya shigo na biyu idan wanda ya zo yake neman auren ya zamanto a bisa kyakkyawan zaton wanda yake so shi kuma ya shigo yana a bisa kyakkyawan zatonsa wancan na farkon wato yana da illa a cikin addininsa to idan yana da illa a cikin addininsa to babu laifi wanda yake ganin ya fi shi salaha ko musamman ita wadda ake nema ɗin wato mai addini ce to sai ya je ya neme ta babu laifi zai shiga a cikin wannan amma bayan an riga an kai ya zuwa gaba da sadaki kawai ana jira ne a ɗaura aure sannan kuma wani ya fito ya zamanto wato a raba ta raba kafa kenan wannan ai rashin alƙawari ne in har ba ta son sa ta fi son wani wanda yake ta gani daga baya ko da ya ba da sadaki tunda ba a riga an ɗaura aure ba za a iya mayar masa da sadaki in ya so ta je ta kama ɗaya in ya so ta kama ɗaya babu laifi ko da an yi alƙawari mace ta ce ba ta so babu abin da babu kila ta kai to amma ban da yaudara ba ta da albarka yana daga cikin hali irin na munafukai ya zamanto mutum mayaudari ne mace ya zamanto mayaudara ce mai yaudara ce Allah zai sa mata albarka a cikin wannan auren da biyu da za ta ba in dai ta haka yaudara a ciki.
Na shi haka da ne a yashin mutum ne na abubuwa da ba su da shi amma idan ka masa magana sai ya yi imani ta zuke.
Wannan wato yawanci za a ga mutane suka faɗi irin wannan to ai a hakika haka ne imani a cikin zuciya yake amma ai ba duk imani ne yake a zuciya aiki ma imani ne kamar yadda yake a cikin wajen magabata mai risala ma ya faɗa shi imani tasdiqun fil qalb wa iqrarun bil lisan wal amal bil arkan wato mutum ya gaskata a zuciyarsa ya faɗa da bakinsa sannan kuma ya aiki a aikace yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yi nisata baya yin sata alhali mumini mazinaci baya yin zina alhali yana mumini a ga mutum yana sata ka ce malam kuma har abin har da aka ce imani a zuciyarsa to ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya kore masa imani yayin da yake wannan saboda haka idan mutum ya ce ya yi da'awar imani amma yana aiki na marasa imani wannan za a ce masa a lokacin nan ba shi da imani ya bar imani cikakke irin na musulmi saboda haka karar wannan ya zamanto isi in wato babban abin da yake cutar mutum a cikin mu'amalarsa da Allah shine salka shine shine dinaya rashin yadda da kan cewa kai kai kuskure ko kai ka saba wa Allah inda zaka yi justify din aikin ka wannan ka hada da abokan taka da shekara dai shekara abin da yake yana justify abin da yake ma Allah Allah yake kizzira yake yake ce ma Allah dan me zaka ce ni sujada da shi bayan ka fi ne ka halice ni daga wuta ka halice shi daga yin na shi dan me zaka ce ni yana challenge din Allah so da ka wanda aka ce masa kai laifi yana kokari ne justifying abin da yake kamar yana challenging din Allah amma wanda zai yadda akan cewa eh haka ne yayi laifi to Allah ka yafe to wannan shine wanda yake akwai Algeria gare shi Allah zai sharbi shi ban sa amma lallai wato mutum ya guji irin wannan hali mutum ya guji irin wannan halin na self denial ka san kana abu ka san ba daidai bane kuma ka ce daidai ne ka ce ai kaza ai kaza ai kaza abubuwa wannan hali ne na shaitan da ya wajaba mutum ya guje shi
na fata da kai tambaya ta kusa da karshe tana makaranta da ke miji da ya kuma ga shi da intel da jarabawa ya za ta iya fita da ita da jarabawa don ka san ke shaka
na'am fita asalin ta ka ba a fita Allah madaukakin sarki ya ce ya rabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin min ashra wanda mazajen su suka mutu za su zauna da kansu wata huɗu da kwana goma wannan zaman wajibi to sai dai akwai hadisai da suka nuna cewar ana halatta fita ɗin don larura kamar yadda yake ana halatta fitan don haja bukata ba ta kai larura ba akwai hadisin Furai'a bint Malik ƴar uwar Abu Sa'id al-Khudri tana da gona tana da lambu na dabino sai ƴan uwan mijinta suka ga ta fito tana girbe dabino suka je suka ce mata yanzu ke kina ta kaba kika fito to wallahi ba za mu yi sadaki mun gaya ma Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda shi ta kaba suna ganin kamar haƙƙi ne na miji kafin su je su gaya ma Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ta je da kanta ta ce ya Rasulullah ina da lambuna kuma dabino ya yi kuma ba ni da wanda zai min hidima ya ce ya yanke mishi in na bashi zai rufe saboda haka na fitar na yankewa sai ƴan uwan mijina suka zo suka ce mun suke min inkari suka ce za su kawo ƙara ta cewa ina ta gaba na fita Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata ki je ki gyara dukiyar ki fita ki gyara dukiyar to kaga gyaran dukiya zai iya zamantowa larura zai iya zamantowa haja kamar ita wannan nata kaga bukata ce domin za ta iya samu da kuɗi ta ɗauki wani ya yi mata amma watakila za ta shiga cikin takura in ta yi haka saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba ta dama saboda haka wannan ya nuna kan cewa akwai dama ga mace wadda take da bukata ta fita saboda haka kamar wannan wanda take da jarabawa za ta iya fita ta je ta jarabawa amma tana jarabawa ta dawo gida don wannan fitar ta za ta yi ta bukata wa daruratu tuqaddaru bi qadariha ita larura ana iyakance ta da gwargwadonta in ta fita daga nan kuma ta ce bari ta biya ta je ta gaida wanci bari ta biya ta je gidan wanci bari ta je ta yi dubiya ta ta saba ma Allah wannan dubiyar da za ta yi ko kuma ta ce bari ta fita daga nan wato in an ɗauko ta aje a sauke ƙawarta wanci a sauke ƙawarta ya kamata ita ƙawarki ta san cewar ba ta kaba kike yi daga makaranta sai gida kada aje daga nan a soma biyayya a ce wai ai ikrami kike kina ce ku samu ƙawarki kada ki domin abinda aka rab halatta miki saboda bukata to iya gurgurdan bukatar kawai zai
Allah ya saka da sai tambaya ta karshe saboda ya ji lokaci ba wai don tambaye su tsari ba da su hakuri wani da su ji an karanta ta da wani su ina ji ba malin don Allah a karkari don kuwa na mata a kan sutura da su ke fara musamman yan matan da su ke kawai ba
na gaskiya wato mata maza da kuma ma mata ƴan uwanku suna da haƙƙi a kan cewar ku tsare abin da zai janyo hankali wajen kallo a gare ku yana daga cikin sawwalawar shaitan da yake sawwala ma mace yin abin da zai janyo hankali zuwa gare ta domin kamar yadda ya zo a cikin hadisin sahih muslim ita mace kamar kibiya ce da shi yake amfani da ita wanda idan ya ji ta da ita baya ta soyayya to ɗaya daga cikin hanyoyin da yake amfani da shi shi ne ta wajen tufar da take tsara shi sa kun ga yanayin tufar mace sai da bayanin sai zuwa cikin alƙur'ani ba ƙyale shi kawai an ji bayanin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ya zo a cikin alƙur'ani a cikin surar Nur da surar Al-Ahzab wanda ya bayyana yadda ya wajaba mace musulma ya zama to ta tsaka kanta dukkan tufa wanda yake Allah ya hana mace ta bayyana adonta adon nan nata shine dukkan abin da yake zai bayyana al'aurarta al'aurarta shine fuska da tafi hannunta da abin da zai bayyana wajen wannan yana daga cikin addina da ya wajaba mace kada ta bayyana shi ko bayan ma kada ta bayyana shi kada ta yi abin da zai janyo hankali ya zuwa ga wato ya motsa sha'awa da ƙayatarwa tare da ita kamar ta sanya irin a cikin alƙur'ani ya zo da kan cewar ta sanya wunduwa wundaye wanda za su rinka bugun ƙasa da shi don a san cewar gata nan a san abin da ta ɓoye a ƙarƙashin tufafinta wato a rinka ƙoƙarin hange a gani yaya meye ya ɗan buɗu to yanzu shi ne kuma kamar ko da ba a sa wannan ba kamar a sanya takalmi mai kwas ana tafiya a ga kowa ke zuwa ya kalla ko tafiya ta turare ana ji an ji turaren gwarlen ko wane ne irin da ya wannan ana ji za a ɗaga hannu to an hana duk wannan duk ba don komai ba ne saboda ita kanta ta tsare mutuncinta sannan kuma ta tsare haƙƙin waɗansu domin wani wanda yake da tsoron Allah a zuciyarsa idan ya gani ya ce Allah ya isa wannan mummunan addu'a za ta iya binta don ya shiga cikin haƙƙinta sai ka ga wannan kyan da take da shi sai ya zama to mata bala'i ga kyan amma ta rasa manema ba wanda yake ba wanda zai zo wajenta sai wasan gida wanda ba aure yake so ba sai ka ga tana ta so a zo a yi maganar aure daga wannan ya zo saboda ta nuna an yi sha'awar kowa idan ya zo daga an fara maganar aure sai ga an neme shi an zuwa saboda ne saboda dama ba ta bayyana kirki ba saboda haka dukkan alheri yana cikin bin Allah dukkan sako dukkan rashin sa'a yana cikin sabon Allah don haka a kiyaye iyakokin Allah sai a zauna lafiya da Allah sai a zauna lafiya da halittar Allah sallallahu alaihi wa sallam da ya zama ke ba ta su su a ne ta musulun ke zo ya ajiye ne a wuri ta ajiye da hajji da ya tafa ma ba a wuri ko a ne zo su ya ke yi kuma a shari ne ke ana abin da su su ya wuri a zai da wuri za mu tsaya a nan insha Allah Allah ya ta fama da ya alkhairi kamar yadda zai yi bayani ɗalibai ko ya ɗalibai musulmi na ɗaya ne na tsofaffi ne ba su yi ta abin da su ka gari da malamin musamman musamman da mu yi musu karatu a yau da shirye shi ne kuma kai amfani da wannan daman malaman al'umma su ma su kai na al'umma su ma ne mana karatu jiya zuwa juma da kawa da ne ko ko da ko juma da kuma da shi ka kare mun gari da shi sha masallaci juma da gobe ko kuma wannan darasi na wato shi wannan da shi ne so Allah ya ka ka masa kai malaika ka mara da kai da wannan juma da ba mu Allah ya yi shi din sanai da ya samu ya da salati ku ko ya ta da bayana ku ya ta da musu ni da ya da wanda sai na yi shi da ta shirya wannan wanda ya nuna laika ka mun da kai kuma da ni ka mun su mun ba na shi ku ku sai wanda ya nuna ta yana
They are great for motivating the young guys that you meet. So I think we all want to graduate related to the messages. So may Allah subhanahu wa ta'ala grant us a big city, in Ajlan Fidawz. And as we gather here and the presentation at our forum, may Allah subhanahu wa ta'ala find out things like this in paradise. So without losing our time, we will directly to the next item of the agenda, which would be Quran recitation by Alama Rajiv Muhammad Sawan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما لنا